This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasihi Garba. Hukumomin Rasha sun kama mutane hudu da ake zargi da taka rawa a harin nan da aka kai wani dandalin nishadi da ke gefen birnin Moscow, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 133, kuma an yi imanin cewar kasar Ukraine suka dosa, a cewar shugaba Vladimir Putin jiya Asabar a yayin da yake jawabi ga mutanen kasar. A halin da ake ciki dai, Ukraine ta ce ba ta da hannu a harin na ranar Juma'a a babban dandalin Korokos da ke Kronogos, wanda kungiyar ISIS Russian Afghanistan ta yi ikirarin kaiwa a wani bayanin da aka saka a kafar sada zumunta mai alaka da ISIS. Ukraine ta zargi Putin da wasu 'yan siyasar Russia da yunkurin kaga ma Ukraine alhakin wannan harin, saboda aiba Russia uzuri a yakin da take yi a Ukraine, wanda aka shafe shekaru sama da uku da farawa. Rundunar nan mai samun goyon bayan Amurka, wadda ta murkushe ISIS a Syria shekaru biyar da suka gabata, ta yi gargadi jiya Asabar cewa har yanzu tsatsaurar kungiyar na da matukar hadari ga duniya baki daya. Tana mai kira ga al'ummar duniya da a samu mafita game da dubban mayakan ISIS da ke daure a gidajen kurkukun wajen. Bayanin na mayakan kurdawan SDF na bikin zagayowar shekaru biyar da kawar da ISIS daga tungarta ta karshe a yankin da ta ayyana a matsayin daula na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da kungiyar ta ISIS ta yi ikirarin kai harin nan na ranar Juma'a a birnin Moscow, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 133 akalla. Ranar 23 ga watan Maris na shekara ta 2019, mayakan SDF suka kwace ƙauyen Bagus da ke gabashin Syria, wanda hakan ya kawo ƙarshen daular tsatsauran kungiyar da ta hada da wasu yankunan ƙasashen Syria da Iraki. A zamanin tashinta, ISIS ta gallaza ma miliyoyin mutane, ta kuma janyo dubban mutane maza da mata daga sassa daban-daban na duniya da suka bi ta. A halin da ake ciki kuma, yau shekaru 13 da Syria ta afka cikin yakin basasa, amma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kasar ta dada zama kasa mai hadari ga farar hula. Tana mai cewa gwamnatin kama karya ta shugaba Bashar al-Assad, wadda ta janyo rikicin, ta ci gaba da zama bisa gadon mulki, kuma ta zafafa sababi ta fannoni daban-daban. Har yanzu rikicin Syria na ɗaya daga cikin mafiya sanadin mace-macen farar hula a duniya. Rigingimun na ci gaba da faruwa a sassa daban-daban na Syria, kuma sun ma dada tsanani a baya-bayan nan, musamman ma a arewa, a cewar Adam Abdulmula, zaunannen coordinator harkokin jin kai a Syria, a wani taron manema labarai a birnin Geneva shekaran jiya Juma'a. Kamar yadda aka saba amfani da wasu lokuta na musamman wajen yin afuwa ma masu laifi a sassa daban-daban na duniya, ciki har da Najeriya, wannan karan ma fursunoni da dama sun samu afuwa albarkacin watan azumi na Ramadan. A Najeriya akwai dimbin fursunoni a jihohin kasar, kama daga waɗanda ke jiran a yanke musu hukunci da kuma waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa ko ɗaurin shekaru daban-daban bisa ga munin laifukansu. Idan an dace, shugaban ƙasa ko gwamnoni kan yi afuwa ma wasunsu albarkacin ranaku ko lokuta na musamman, kamar yadda ya faru a jihar Bauchi, inda aka yi ma fursunoni 96 afuwa tare da basu ɗan abin zaman gari albarkacin watan azumi na Ramadan. Daga Bauchi ga Abdulrahman Muhammad.
Daga cikin gwamnonin da suka yi afuwan sun hada hadda na jihar Neja, Umaru Bago, mutane 80, Babajide Shomo'olu, mutane 49, sai gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni, mutane 115, a yayin da gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya yi afuwa mutane 96 tare da biyan kudin tara da kuma ba su naira 111 kowanne su domin su yi jari.
Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama a wannan lokaci a wannan wata mai alfarma wanda muka yi amfani da daman da Allah ya ba mu da jagoranci wannan kudinci na abuwa a ƙarƙashin wato kwamishina na shari'a ƙasar Bauchi ko kuma jihar Bauchi muka ce za mu ba mu naira 100,000 ku yi amfani.
Daga bisani kuma ɗaya daga cikin mutanen da aka yi musu afuwan ya yi jawabin godiya a madadin sauran.
Wannan mai girma gwamna yana tausayin mu, yana ɗaukan mu ƴaƴa da jin kukan talakawa, mu ma mun ka samu kanmu, Allah ya samu fitasa.
Abdulwahab Muhammad Bura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
A ƙarshe, mutane 54 cutar kwalara ta yi ajalinsu a ƙasar Somalia cikin 'yan watannin nan. 9 daga cikinsu sun mutu ne a makon jiya, wanda zuwa yanzu shine adadin mace-mace mafi yawa cikin mako guda sanadiyar wata cuta a wannan shekarar, a cewar ƙungiyar ayyukan jinƙai ta Save the Children.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Halima Abdullahi ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan dabaru daban-daban na samun kudaden shiga a yanar gizo, ganin irin yanayin matsin tattalin arziki da ake ciki a Najeriya, inda 'yan kasar musamman ma matasa ke kokawa da karancin albashi da kuma rashin aikin yi baya ga tashin farashin kayayyakin abinci. Alƙalaman ƙididdiga daga hukumar NBS sun yi nuni da cewa yawan shigan aikin ma'aikata a tsakanin masu shekarun aiki a Najeriya ya ragu zuwa kaso 79.5 cikin 100 a zango na uku na shekarar da ta gabata, idan aka kwatanta da kaso 80.4 cikin 100 a zango na biyu, lamarin da ke ƙara sanya mutane cikin munin yanayin yin rayuwar yau da kullum. A bisa waɗannan alƙalman muka gayyato muku ƙwararru biyu waɗanda suka yi fice a mu'amala da kafofin yanar gizo wajen samun kuɗaɗen shiga, kuma za su mana bayani akan ire-iren dabarun da ke amfanar da su, kuma yadda matasa za su iya mora su suma su ci gaba a rayuwa. Yanzu gare ki malama.
Sunana Dr. Hawwa Babura. Gaskiya akwai nasabobi masu yawa akan kafafen sada zumunta na zamani. Ina kira ga yaranmu, wato matasa, su maida hankali kan wannan sashen guraren samun nasibi na ƙarin tattalin arzikin ɗan adam, wanda Allah ya ba ku hazaka da hanyoyin sarrafa abubuwa akan waya da kwamfuta. Alal misali, kamar yadda na sha faɗa a baya, ni kaina ina bin hanyoyi na sada zumunta da nake samun kuɗaɗe na, kamar ina brand ambassador na wani nutrition company da ake kira Goli. Tunda na saka aka bani coupon ɗina, ina nan gida ba tare da nayi komai ba, nake samun nasibi akan Goli as abinda ake kira brand ambassador. Na farko dai akwai abinda ake kira influencer marketing, wato kai da ka shahara zaka iya ɗaukar products ɗin mutane kai branding, ka riƙa yi musu talla kayayyakin su, suna biyan ka lada ko company ne ma babba irin su Magi, kamfanin nukan madara, manya-manya fake na talla. Na biyu ana kiran wannan create and sell product. Zaka iya amfani da irin su Facebook da sauransu, ka nuna products naka kaima da ka kirkira kake siyarwa ko na wasu. Idan aka yi clicking aka siya ta ɓangarenka, duk abinda mutum ya siyar zaka samu commission.
To malama, ina ga wasu hanyoyin samun kuɗaɗen shiga kama daga affiliate marketing, wato tallace-tallacen haɗin gwiwa wanda kamfanoni ke biyan masu wallafa musu kayayyakin da suke sarrafawa ko service a yanar gizo.
Shi affiliate marketing shi ma commission based ne, kamar link ne na referral zaka saka a cikin pagin ka, sai ka tallata mutane abinda suke yi ko services ne, kamar a ce akwai wadda ta iya kitso da kunshi, zaka iya saka link, idan mutum ya gani ya clicking through link din nan da ka saka zaka samu kaima nasibi wani kyauta haka nan daga ita ko shi mai sayarwar.
Sai kuma ga batun content monetization, wato dabarar wallafa abubuwa masu amfani a yanar gizo, ta yadda idan aka kalla wanda ya wallafa na samun kudaden shiga.
Akwai content monetization, shi kuma zaka creating content ne, kamar yanzu a ce ina da haja ta ina saida kwalaba da nono ko tsamiya, amma ba ni da hikimar yanda zan kalmomi waɗanda za su zama masu gamsuwa da kuma jan hankali, to wasu Allah ya ba su nasibi akan irin wannan, sai zamana kawai zaka zo ne ka rubuta talla in biya ka, kai dai zaka zo ka tsara mu yanda zan yi, za ku ga an zo an saka muku tallar sabulu, wani ne can gefe ya zo ya nuna musu yanda za su sa sabulu na yana kumfa har a rika maka fasalin yanda kanshin sa yake, kana kallo amma a kwakwalwarka kamar ma kana jin kanshi, to ana biyan mutane irin wannan ma. Akwai crowdfunding, zaka amfanu ka samu lada, akwai media management, akwai waɗanda abubuwa sun musu yawa suna neman managers wanda za su rika sassaka musu abubuwa, wannan ana aiki ne akan yadda da gaskatawa, mutum zai baka username din shi da password, kai zaka je ka rika sarrafa mishi page shi shi yana gida.
Yaya bangaren TikTok da kuma wasu manhajojin samun kudaden shiga?
Yanzu dai akwai ma wato talla wadda TikTok su za su yadda da kai kai, sai ka ci wasu jarabobi, ga yaran mu na America suna yi sosai, za su baka kati wanda zaka tafi ka je kantuna kai siyayya, ka tafi ka kai wa mutane gidansu wannan siyayya a biya ka kuma. Akwai manhajoji kamar yanzu wani Unlock Arewa da ya bude manhajar sa ta tallata wa mutane abubuwan su kowanne jaha, kuma ya danganta wannan ga duk duniya, yanzu kana Brazil kana son zogale kana son kuli-kuli, akwai inda zaka zo manhajar waɗannan ka duba ka gani su hada ka da international connection, wala akwai wato kuɗi sosai sosai a hanya mai sauki a social media. Muna nan kuma muna amfana, ina kira ga matasan mu su tashi tsaye su yi bincike mai tsanani akan hanyoyi na tafarkin tattalin arziki, wanda zaka zo kana ɗan yaron ka kaji ana cewa kuna ɗaya daga cikin matasa masu arziki ba tare ma da kai ilimi sosai ba mai zurfi, ka taimaki iyayenka duk daga TikTok din da ake zuwa ana tsirara ana zage-zage ana cin zarafi.
Masu sauraro kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu kuma zamu ji daga bakin bakonmu na biyu, wanda zai mana bayani akan bin hanyoyin da suka dace wajen samun kudaden shiga ta yanar gizon.
Sunana Yusuf Salisu Funtuwa, kuma ni managing partner ne a Lumilab, kuma ni nake da kamfanin Vision Pool. To shi maganar dabarun samun kudin shiga ko kuma samun kudade ta yanar gizo ba karamin abu bane, wato wani sabon abu ne kuma wanda yanzu shine zamani ya zo da shi. Za ku ga cewa yanzu mutane da yawa ba ma matasa kadai ba, har da manyan mutane da dattawa maza da mata waɗanda suka fahimci yadda yanar gizo din take yin aiki, wato sun sa kai cikin abubuwa sun dukufa cikin irin waɗannan dabarun da ake amfani da su ana samun kuɗi a bisa yanar gizo. Kuma akwai dabaru kala-kala waɗanda ake samun waɗannan kuɗaɗe ta yanar gizo, to sai dai ba nan gizo yake saka ba, saboda kamar dai yadda aka sani ko a addinin musulunci mu abinda aka koyar da mu shine idan zaka nema ka nema halaka, to a bisa yanar gizo din nan akwai miliyoyin hanyoyi da zaka iya samun kuɗin shiga ko kuma kuɗaɗe kai kasuwanci a bisa yanar gizo, to amma mafi akasarin waɗannan hanyoyin ba hanyoyi bane na halaka. Wannan ba ma shine matsalar ba, wato wuri ne wanda yake kama da gandun daji wanda survival of the fittest ake yi, wanda yayi wani ƙarhi sai zalunce shi, saboda mafi yawancin mutane da suke cikin girman wannan duniya ta yanar gizo ko kuma suka afko mata da wato kudirin amfani da abubuwan da ke ciki su samu kuɗin shiga, suna da ƙarancin ilimi na yadda ake amfani da manhajojin nan.
To madalla Malam Yusuf, yaya batun sabbin hanyoyin samun kuɗi da ake yayi a yanar gizo a yanzu?
Yanzu abinda ake yayi shine wannan maganar crypto da mining da ake yi, da kuma wani sabon abu da ya shigo nahiyar Afrika ya shigo Najeriya, kuma yanzu shine ke tashi a bangaren arewacin Najeriya wanda ake cewa affiliate marketing. Mutane suna amfani da wannan affiliate marketing din, suna yaudarar matasa da matan aure da manyan mutane ma, suna saida musu wani irin mafarki wanda ba zai yi ba, alhali kuma abinda ake cewa za a saida ma mutum yadda zai amfani da shi wannan dabarun affiliate marketing din ya samu miliyoyin kuɗi ba shi bane ba ake saida wa mutane alhali mutane ne kawai suke saida training course nasu sai su ce kai ma za su baka yadda suke hada nasu training din yadda zaka yi training din kai ma ka samu kuɗi alhali ba wai shi affiliate marketing din bane yake samu kuɗi to za ku ga wannan ya ja mutane da yawa suna shiga cikin wannan tarko to ni dai abinda muke ba da shawara a koyaushe shine idan koda lokaci a ajujuwan mu in muna koya ma mutane irin waɗannan dabarun muna kokari mu bude masu ido akan dabaru na abinda ake ce makariya a bisa yanar gizo shine cyber security da yadda kuma mutum zai fahimci yadda sha'anin social engineering yake wato yadda mutum zai amfani da wani waya na musamman domin ya yaudare wani dan ya samu ya ci galabar sai ya sace mashi kuɗi ko kuma ya sa ya rika bashi kuɗi ba tare da ya san cewa zalunta shi yake ba so yana da muhimmanci mutane su gane cewa lalle da gaskiya mutum zai iya samun kuɗi ta hanyoyi da yawa a bisa yanar gizo amma kuma akwai mutane da yawa waɗanda sun daure damara sun yi shiri na musamman domin su yi amfani da ita yanar gizo din su kuma su zalunci jama'a Allah ubangiji ya kare
to mun gode kwarai da gaske gabaki daya kuma abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amerika ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar Majalisar Dinkin Duniya ta ware 20 ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiya da kuma tsaftar baki wanda yayi daidai da jiya Laraba. A dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da sakataren kungiyar ma'aikatan lafiya masu kula da tsafta da lafiyar baki ta Najeriya Comrade Yasinu Khalil inda ya fara mana bayani kan wannan rana.
Rana ce wadda muke kira da World Oral Health Day. Rana ce ta musamman wadda ake kula da tsaftar baki. Irin wannan rana akan yi wannan murna ana farin ciki ana fadakar da al'umma amfani da kuma kula da tsaftar bakin su saboda rashin tsaftar baki rashin tsafta ce ta jiki gabaki dai abubuwan da muke yi a irin wannan rana idan ta kama muna yin free dental service abinda muke kira yin aiki na baki kyauta ga dukkan al'ummar dake wannan kasa da ma jahohin mu gabaki daya akwai kuma karantawa da fadakarwa da muke yi ma al'umma musamman mutanen mu na karkara da ma mutanen da ke zaune a birane domin yadda ake kula da tsaftar bakin su mukan karantar da mutane mu fadakar da su mu waye musu da kuma fadakar mu tunatar mu kuma lura da su akan yadda ake kula da tsaftar baki tun daga abun da ya shafi yadda ake wankin bakin da ma su nawa ake wankin bakin da kuma illoli da rashin wankin bakin ke haihuwa
to kamar wasu irin aiki ne ake yi kyauta a rana irin wannan
gabaki dai wannan kasa ta mu ta Najeriya a jahohi 36 gami da Abuja mukan wannan ai kuma kowace jiha kake akwai wakilanmu akwai ma'aikata suna fadakar da mutane ana wankin baki kuma ana cikon hakora idan mutum ya zo da hauri ne yayi rami akan cike mai shi da duk dai wani abu wanda zai taimaka ma mutum idan ya zo asibiti za a yi mashi kyauta makin ka biya kuɗi to irin wannan ranar muna yin shi kyauta domin mu nuna ma mutane fa'ida da muhimmanci da amfanin kula da bakin su rashin kula da tsaftar baki yakan haifar da ciwon ta da dama wanda babu lokacin fadin su gabaki da amma zan dan fadi ko uku ko hudu akwai abin da muke ce halitosis ma'ana warin baki wannan yakan faruwa ne ta sanadiyar rashin wanke baki akai-akai akwai abin da muke ce xerostomia ma'ana dry mouth shi wannan kuma akwai halittar da Allah ya cikin bakin mutum wanda ke haifar masa ma'ana wanda ke producing saliva ma'ana yawu kenan to wannan xerostomia abin da ake nufi da shi sai bakin dan adam ya bushe shi ma duk rashin tsaftar baki da shi akwai abin da muke kira periodontitis shi kuma yakan bata ce ma'ana jinjiba ko tissues soft tissues da a cikin bakin mutum tare da bata kashin da ke taimaka ma hakora wurin tsayuwa akwai shi kan shi gingivitis din wanda za ka ga dasashin mutum yayi kumburi ko yayi ja ko yana fitar da jini da sauransu dai taken mu na bana shine happy mouth happy body kaga farin cikin bakin mutum shi a farin cikin jikin dan adam ma'ana jin dadin bakinka shine jin dadin jikinka, don idan bakinka bai da dadi ba za ka ji dadin jikinka ba.
To shin da brush da man wanke baki ne kadai ake iya wanke baki?
Wankin baki ba da brush ɗaya ake yi ne ba, ana yi da chewing stick. Abin da ake cewa chewing stick shine aswaki, miswak kenan. Yan aswaki bai hana kai wanke bakinka da brush. Brush shine abun wankin baki. Toothpaste kuma makilin, wanda mutane ke wancewa makilin, to makilin sunan kamfani ne, man wankin baki shine abun da ake wanke baki da shi a hada da wannan brush din. Ana amfani da man wankin baki da brush a wanke baki so biyu a rana, ba so daya ba. Kafin mutum ya kwanta bacci, bayan ya gama dukkan abun da yake yi, ana son ya wanke bakinsa kafin ya kwanta. Bayan kuma ya tashi, ba bukatar ya wanke bakinsa. Abin da kawai ake so ya gunda ruwa a bakinsa ya kuskura ya zuba, sai bayan ya ci abinci ya wanke bakinsa. Musamman irin wannan wata da muke ciki na watan Ramadana, ga masu yin azumi, zaka ga wasu ba sa ma wankin baki saboda suna dogaro da wani hadisi da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, cewa warin bakin mai azumi ya fi turare kamshi a wurin Ubangiji. To warin bakin mai azumi anan ne, kaga akwai, ba wai ana nufin wari wanga wanda mutum baka iya matsaya kusa gare shi kana magana ba, saboda zaka ji ka takura, musamman iyali. Zaka ga iyali suna yawan kawo korafin mazaje cewa bakunan mazajen suna yana wari, ba sa iya jin dadin mu'amala da su. Iyali ba dai ka shigo cikin al'umma, ka zo cikin mutane, bakinka na wari, zaka ji kai kanka ka tsare kanka. To ba sai ma amma magana ba, to ana da bukata sosai a irin wannan wata na azumi a zanke wanke baki so biyu a rana kafin a kwanta bacci, a wanke baki. Idan an tashi an yi suhur kuma a wanke baki, ma'ana an dauki azumi kenan, shi ma a wanke baki. Kuma mutane sukan yawan korafi cewa in sun wanke bakin su sukan ji abincin, sukan ji yunwa, shi yasa ba sa ma son wanke baki da safi. To abin da ke haifar da haka nan, shi man wankin bakin ake cika, ma'ana akwai adadin da ya kamata a zuba shi akan brush kenan. To amma sai mutane su cika man wankin bakin, ana zubawa ne kamar girman kwayar gida ko wake a saman wannan brush din na wankin baki. Yana da yakinin cewa idan mutum ya umhani da wannan, ya wanke bakinsa, ba zai ji komai a cikin cikin, saboda haya ce ya sashi jin yunwa. Saboda shi sinadarin man wankin baki yana dauke da wani chemicals wanda yakan sa a ji yunwa idan an zuba shi da yawa. Ba a san cikawa, hasali ma in ka cika zai haifar maka da wata illa wadda kai kila baka sani ba.
To shin menene ma amfanin wanke baki idan mutum zai kwanta?
Wato akwai wata halitta da Allah ya yi cikin bakin dan Adam, ana ce mata Streptococcus mutum, ana wata bacteria ce, wata kwayar halitta ce. Ita wannan kwayar halittar lokacin da mutum zai kwanta bacci, lokacin kuma take tashi, ka ci tuwo ko imami da safe, ka ci shinkafa da wake da rana, da murici ka shaki da kunun tsamiya, ka zo da dare ka ci tuwo ko ka shati ko ka ci indomie, to kuma ka kwanta baka wanke bakinka ba. To ita wannan halitta da muke ce ma Streptococcus mutum bacteria ce, ita kuma lokacin take tashi, sai ta ci dan abun da ka raga, wanda ya lallake maka, wanda ya dambare maka a baki, baka wanke ba. Idan ta ci wannan abun, ita kuma za ta yi depositing. Wannan depositing din za ta yi, shine za ta haifar maka da illa, da za ta jawo maka matsala. Bakin mutum ya fara wari, in ya dan sa ya tsansa akan farcen sa na kaifa, ya karkaro hakuran sa, za ka ga wani abu fari-fari haka, wani da dan lamne-lamne haka. Daga nan wannan abun shine ke haifar da matsala da ma ba a sa rai ba ta baki. Da daddare yana da fa'ida, yana da matukar muhimmanci sosai. In baka wanke ba, to zai haifar maka matsalar sai ka je asibiti. Daga nan zaka fara jin sensitivity, in ka sha ruwa zaka ji hakoranka gaba ɗaya suka. Iska ma dai idan ya hure ka a hakora, zaka ji bakinka gaba ɗaya bai da dadi, zaka ji kamar dai alamun rashin lafiya ne. Shi yasa kowane lokaci muke fadakar cewa idan kana lafiya, ana da bukatar ka zo asibitin hakora duk bayan wata shi a shekara so biyu kenan. Idan ka zo in kana lafiya kenan. Amma idan baka da lafiya, kaga ba bukatar a baka lokaci a ce ka zo bayan wata shida. Amma idan lafiyar ka kalau, baka jin komai a bakinka, to muna da bukatar ka ziyarci asibitin hakora domin a diba lafiyar hakoranka. Me zai yiwuwa akwai abun da ka damu hakoranka wanda kai baka sani ba? Sai in ka zo, akwai kalan mashin da ake amfani da su, ana examination na hakoran mutum. Daga nan za a ba shi shawarwari in akwai wata damuwa ma a maganin ta kafin ta girma. Idan kamar ka ci goriba ko nama, idan ya rike maka a hakora tsakankanin hakoranka, ba bukatar ka kariyo tsintsiya ka sa a tsakin kiyar hakoranka, kana cewa wai za ka cire wannan abun da ya laƙe maka hakora. Akwai abun da muke ce ma dental floss, wanda an kaida da shi, is well hygienic, yana da tsafta, dan package ne kamar kwara 50 a cikin package din. Za ka ɗauko kwaya ɗaya, duk inda wani fibers na nama ya shige maka a tsakiyar hakoranka, za ka iya sa wannan ɗan zaren ka sa shi ka fitar da shi ba tare da ka ji wahalar komai ba. Kuma za ka ɗauko abunka ka wanke kamar yadda ka aje. Dama brush ba zai iya fitar da wannan abun da ya makale ba, shi yasa aka zo da dental floss.
Shin mutum zai iya amfani da tsinken sakace idan bai samu wannan zaran ba da kake magana?
Tooth yana haifar da matsaloli da dama a hakorin ɗan adam, yana haifar da tooth pocket, rami, kuma yakan sa dasashin ya zaizaye, ma'ana yayi damage ko in ce ya lalace ne. To duk lokacin da ka dauko tooth pick kace zaka cire wannan abu da ya lake maka a hakora ko nama, tooth pick itse ne, tsire shi an mai tsini, wannan tsinin da ka dauko ka saka a cikin hakoranka zaka ga wannan tsinin ya ka daina ganin sa. To baka tunanin ina yake, yana nan ya shige maka a tsakiyar hakoranka ko kuma a cikin dasashinka, wanda hakan zai haifar maka da illa wadda ta fi wadda ma da ma baka yi shi ba.
To shin ma farin hakori ne yake nuna cewa mutum yana kula da hakorinsa?
Dama shi Allah ya halicci mutane kala daban-daban. Normally abinda mun ka sani, idan ka ga mutum fari to zaka ga hakoransa ilik, idan kuma ka ga mutum baki to zaka ga hakoran shi fare tas. Haka normally likitoci sun ka lissafa wannan. To idan kana baki hakoranka farare, kaga ba bukatar ka canza su zuwa wani kala, amma idan kana fari kaga hakoranka milik, sai kaga kamar hakoran dan uwanka ko abokinka ko abokin zamanka sun fi naka haske. To sai kaga kai ma ya za'a naka su yi hasken, to ba za su yi haske ba naturally, haka Allah ya yi su, babu abin zaka samu su kuma su canza. Hasali ma wurin ka je ka canza su zaka iya illata kanka. Akwai abin da muke cewa bleaching na hakora. Wasu kuma zaka ga normally hakoran su farare ne, amma saboda rashin wankewa sun dushe sun koma wani kala ko milik ko baki haka. To irin wannan akwai duk abin da muke sawa mu wanke mu dawo da su normal halittar da Allah ya maka, kuma mu baka shawarwari mu sanar da kai, mu tunatar da kai, ko mu faɗakar da kai akan ya zaka cigaba da kula da tsaftar bakin don kauce ma irin wa'annan matsalolin.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa rigakafi ya fi magani, mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Sumbu Smart, Reverend da ane manya adinan nan guda biyu za su taka domin samun zaman lafiya da kuma yadda za ka wadda rashin zaman a cikin kwanciyar hankali a nan kasar mu. Da farko dai yana da muhimmanci mu gane akan cewa in ba mu iya mun gane akan cewa Allah ɗaya ne ya rice mu ba, to ka gane a nan za mu iya duban juna da cewa mu ba komai ba, sannan kuma mu ba za mu yi mu gane ne za mu zauna tare da juna ba. So shi yasa yana da muhimmanci dukkanmu mu iya gane akan cewa da Kristiyan da Musulmi Allah ɗaya ne ya rice mu, sannan kuma ya ɗaura mu a cikin wannan doron kasa. Na biyu ɗin shi ne dole ne za mu kawar da abin da muke cewa rashin duban juna akan cewa Allah ɗaya ne ya rice mu sannan ya ajiye mu, amma za mu samu muna gani mana partiality da kuma sentiment. Ana za mu dubi shi akan cewa za mu nuna ma juna son kai, ba za mu iya mu zauna tare sannan kuma mu yi abin da kan kawo cin gaba da zaman lafiya a tsakaninmu ba. Na uku kuma shi ne wannan ani jahilci na rashin sanin addinin gaskiya. So ranar mabiya idan suna tana cike da wannan jahilci, to ba za su gane hagunsu da kuma damansu ba. Manyan shugabannin addini na da wannan nawaya mu koyas da ani mabiyanmu su gane ga zahirin gaskiyan addini da ya kamata kowa ya gane. Za mu fahimci juna, za mu juna adalci, sannan kuma za mu aiwatar da abin da Allah ke so mu aiwatar ma juna. Sannan mafita a nan shi ne kan cewa dole ne dukkanmu mu koma ga Allah, da Kristiyan ɗin da Musulmi ɗin dole ne mu koma ga Allah cikin tuba da kuma sufu. Mu gaya ma Allah kan cewa duk inda muka kasa muka a nan za mu dawo gare shi. Idan muka koma ga Allah, Allah kan iya taimake mu cikin jinkansa da rahamarsa, ya ka iya nuna mana mafita da za mu yi samu wannan insecurity da muke fama da shi, rashin cin gaba da muke fama da shi. Allah ka iya ya sabko ya dauke ya kuma ba mu an cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.